Basuda
Sarkin labari.
Hukumar Hizba ta Kano ta ce haramin giya gidan liman bayan da ta yi wani gagarumin kamun ruwan kwalba wato barasa tare da tabar wiwi akai kuma yunkurin bata na goro. Yayin da shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa muhuyi magajiri Mangado ke bayyana duniya sanya ƙafar wando ɗaya tsala da masu yunkurin ƙwace fili ko kuma gonakin mutane. Wani binkice ya gano cewar Jemage na ci gaba da dabdala a makarantar firamare ta Zawaciki da ke yankin ƙaramar hukumar Kumbotso, wanda hakan ya sanya ɗaliban gudun hijira ko ina dalili. Fannin mana daga taskar Hausa da kuma takwaransa rayuwar mu a yau su ne cikamakin rahotannin abinda shirin Baba Suda na wannan rana ya kunsa. Ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin Baba Suda. Ahmad Salisu Bacira ke muku sallama da fatan muna cikin koshin lafiya. Kafin mu tsunduma cikin shirin gadan-gadan, bari mu leƙa ɗakin labarai domin karɓar sa a taƙaice tare da Munira Silagarko.
Shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa kuma algon ciyaman Lamin Sani ya shawarci al'ummar ƙaramar hukumar Nasarawa da suka ci gajiyar tallafin da hukumar ta bayar da su bada haɗin kai wajen bunƙasa harkokin kasuwancin su yau da kullum. Lamin Sani ya bayyana hakan ne yayin bada tallafin jarin kasuwanci na mutum 40 wanda ya gudana a yau a harabar ƙaramar hukumar ta Nasarawa. Ya kuma ja hankalin al'ummar ƙaramar hukumar da su ba wa gwamnati haɗin kai wajen gudanar da aikin da ya kamata. Da safiyar Talatan nan ne ɗaliban makarantar sakandaren Aminu Kano Commercial College AKCC da ke kan titin Goron Dutse suka gudanar da wata zanga-zangar lumana sakamakon hana su shiga makarantar da aka yi saboda yadda ɗaliban suka ci mutuncin wani malamin makaranta a ranar Litinin. Wakilin mu Mu'azu Musa Ibrahim ya tuntubi shugaban makarantar wanda ya ce makarantar za ta kasance a rufe na tsawon makonni biyu saboda wasu malamai da aka sauya a makarantar. Ya kuma ƙara da cewa sauran bayani sai dai a dangana da hukumar kula da makarantun sakandare ta gidan malamai.
An gaida Munira mai labarai. Yanzu ko sai ra'ayoyin jibon mu na je da ya gabata. A jiyan dai mun ba ku labarin wani mutum da ake zargi ya kware wajen yawon dare har ma yayi yunkurin kutsawa cikin wani gida tsirara wanda bayan an kama shi dukan kawo kwa da ake zargin an yi masa hakan yayi sanadiyar rasuwarsa. Mai sauraro, mutuwa karar kwana ta dade tana mai da wasu marayu. Maryam Ibrahim Zango, idan kin shirya karanto ra'ayoyin masu sauraro.
Za mu fara da sakon Anas Tudun Wadar Dan Kadi inda yake cewa haba baba lokacin ibadar ma sai kayi barna ga mari ga tsinka jaka. Allah ya kare mu daga sharrin shedan, amin. To wannan mutumi dai Allah ya ji kansa kuma Allah ya shiryar da masu irin wannan halin. Sako daga Kamal Hotora Walawai, shi ma sakon Fatima Said Shehu cewa yake kwatance gidan matan aure ɗan unguwa kun yi min daidai da kuka mazge shi ko ya zama izina ga masu irin wannan hali. Salam, Allah ya ji kansa ku kuma Allah ya kubutar da ku. Mu kuma Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu, amin. Sako daga Hassan Dan Baiwa, sakon Saratu Dorai kuwa cewa yake Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu. Za mu karkare da sakon Zainabu Ismail inda take cewa wannan abu bai yi dadi ba, gashi garin neman gida an rasa ido. Jama'a, ya kamata mu daina daukar doka a hannunmu da fatan hukuma za ta yi bincike. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonnin ku ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci, amin.
To Maryam, sannan ki da kokari da fatan Allah ya ji kan musulmi ya kuma shirya mana zuriya, amin. Jigon shirin mu na yau zai kalli wani batu mai ban mamaki dangane da matakin dakatar da karɓar sabbin ɗalibai da shugabancin makarantar firamare ta Zawaciki yayi sakamakon karancin azuzuwan koyo da koyarwa da waccan makaranta ke fuskanta. Ko da yake wata ziyara da taburin Baba Suda ya gudanar ta tabbatar da cewa ya zuwa yanzu sama da ɗalibai 450 ne ake yi wa rijista ƴan aji ɗaya waɗanda aka raba su ajin A da kuma ajin B. Mai sauraro, kaga kenan kowane aji akwai ɗalibi sama da 200 sabanin yaro 50 da ya kamata kowane aji ya ɗauka a tsarin manhajar koyo da koyarwa. Wani babban abin takeici shine yadda iyaye ke ci gabar tururuwar kai ƴaƴansu waccan makaranta amma tilas malaman su ba su haƙuri saboda ƙarancin gurin zama, wanda galibi malami idan zai shiga koyarwa sai yayi ƴan dabaru wajen tsallake yara kafin ya isa gaban allo. Babu shakka wani tuntuɓe daɗin gudu kuwa shine hatta ɗalibin da ke ci gaba da karatu bayan an yaye su wato ƴan karamar secondary su ma dai a ciki suke ci gaba da karatu tare da sauran yara ƴan primary su ma dai ƴan makarantar gaba da primary wancan cinkoso a iya cewa san makal wai makafibi sun yi dare baya ga rashin abin zama tsakanin malamai da dalibai dadin dadawa rashin makewayi domin kama ruwa ko kuma tsugunnu mai sauraro shi ma kansa tsuntsunan wato jemage ya rade da zama dan gari a waccan makaranta wanda yawancin dalibai ke kukan cewa su fa kashin sa ya dame su ga kuma dan karan wari a dai mafi yawancin lokuta lokacin damuna kenan kashin jemagen na yi wa yaran wankan dinya daga sama wanda hakan ya zama tilas a gwamutsa su a wani aji guda kamar yadda wasu dalibai da wannan matsala ke ci musu tuwa ƙwarya suka sheda jakadan mukamil samin zawa ciki
za mu kai wajen 220 sannan in aka yi zuwa aji yana yin wari ajin sai dai a sauyawa mana wani ajin mu je mu tare da yawa
me yasa ajin yake yin wari
kashin jemage yana zubowa sai zuwa jika sai ya kama wari a taimaka a ƙara gina mana wani banɗakin sannan ana gyara shi muna fama da matsalar bencina ina zama a ƙasa muna ɓata kayanmu ƙanwata tana aji ɗaya su 220 ne kuma ajinmu 180 ne muna so gwamnati ta tallafa mana ta gina mana ajujuwa da banɗakuna
tsananin yawan mu ma in ana zafi ma waɗansu zazzaɓi suke yi ba su da lafiya in muka zauna a ƙasa kayanmu suna yin datti
Malam Hussein Ubale shine dattijo da ke shiga tsakanin malamai da iyayen yara domin samun daidaito wajen cigaban ilimin su. Ya roki mahukunta don Allah su kawo dauki waccan makaranta tunda dai kowane bakin wuta da nashi hayaki.
Ko gwamnati ma ta manta da wannan makarantar ne bamu sani ba. Mun rubuta, mun fada. Iya duk inda za mu yi kokarin mu mun yi. Saboda haka kuma mun zuba ido mu ga yadda za su yi mana. Wata abaya bulbura, wata ta shiga cikin ajujuwa in an yi ruwa ko rana ta abin nan da malaman da suke koyarwa da yara. Wallahi kowa hankalinsa a tahayyaki. Saboda wari ba kadan ba. Kuma maganar benci ko teburin malami a wannan makarantar ta Special Primary ta zuwa ciki babu. Domin an dade ba a gansu ba kuma daman babu. Da malamai da dalibai a ƙasa suke malami dole ya tsaya a jikin bango zai makale a jikin allo ina tsatsallaka yara
to mai sauraro jin korafin malam Husaini hakan yasa muka tantubi mai magana da yawun ma'aikatar hukumar kula da makarantun firamare na Kano wato Subeb malam Balaraba dan Lami Jazuli wanda yace za su bincika domin tabbatar da koken da daliban suka yi kafin jin mataki na gaba Allah ya sa a dace amin wannan labari kuma shine jigon shirin mu na yau wanda za ku iya turo da ra'ayoyin ku a lambar waya kamar haka 0800 9149 495 muna da kwanku yayin da makarantar firamare ta zawa ciki ke neman zama kangon jemagu shi kwa shugaban hukumar nan ta karban korafe-korafe da yaki da cin hanci da karban rashawa wato muhuyi magajiri mangado ya ci jila ya cewa kowa ya ci hadin mage tilas yayi amai wannan kalami da muhuyin yayi ya biyo bayan saye da sayarwa kai har ma da gine-gine ba bisa ka'ida ba da wasu mutane ke yi a wasu daga cikin kasuwannin cikin ƙwaryar birni bisa zargin cewar kitso da kwarkwata da akan yi wajen hada-hada filotai cikin kasuwanni da sauran wurare hakan ne ma yasa za su dauki mataki a matsayin gyara
al'umma suna kawo mana korafe-korafe na yanda ake zuwa a toshe hanyoyi a zo a yi gini kamar a nan wajen kantin kura akwai inda muka samu gurin da aka ware ma za a yi option yan sanda da na yan kwana-kwana aka je aka maida shi kamar shago sannan kafofin bene ma sai ka je ka tarar an je an toshe sa saboda haka idan wani abu ya faru mutane suna so su sako da gaggawa sai ka ga za a iya samun akasin haka sannan kamar yanzu misali in ka dauko kafasuwar kofar Wambai wannan muna kiyasa yana kotu in aka gama da kotu duk wata hukuma ko wani mutum yana karkashin ikon kula kotu ne saboda haka tunda kotu ta ce mu daka ta sai ta ji ba a san abin to muna bin diddigi a kotu in muka gama da kotu za mu koma mu yi abin da ya kamata
har ila yi mu yi magaji yayi kukan cewa da yawa wasu daga cikin mutane na kukan cewa an yi musu fin karfi ga gidaje ko filaye kai har ma da gonaki da ke wajen gari inda ya ce kaso 90 cikin 100 korafe-korafe ne da ke ofishinsu da ya shafi ƙasa
idan ka zo ka duba waɗanda suke shiga suke irin wannan maganar daddewar za ka yi mamakin waɗanda za ka fuskokin da za ka gani a ciki zuwan mu mun tabbatar da cewar a ma'aikatar ƙasa da safiyo mun yi garin bawul mun yi ƙoƙari mun shiga mun binciko abubuwan da suke faruwa ba kuma iya nan ba duk guraren da suke da ruwa da tsaki a harkar fili musamman bangaren gwamnati duk mun cases kuma mun tabbatar da cewar aƙalla mun karɓo wa mutane lota matansu na biliyoyin dolori.
To da fatan masu niyyar hambaran haim da dukiyar talakawa sun ji, kuma dai Hausawa sun ce ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya na dama. Mai sauraro shirin Baba Suda kake saurara daga nan da Ala FM murya zamani. To madalla, hukumar Hizba ta kame kwalaban barasa baya ga tabar wiwi tsakar dare har na dubban nerori. Sai dai a bangare guda mutanen da ake zargi da shigo da waccan kaya sun yi yunkurin bayan da cin hanci na naira 20,000, amma jami'an suka yi kememi suka ce ba da su ba wai sammakon gaida maki.
Taba aka zo aka samu a cikin shago, shi kuma mai taba ya gudu.
Wace irin taba?
Wiwi. To gaskiya ban san kudin ta ba, amma ta kai buhu a hannu. A ni gaskiya ban san mara ita a cikin shagon ba, saboda ji zuwa ne cikin shagon. Zuwa ne zan karɓa. Wata nan Allah da wannan shine farko shine ƙarshen Allah da alfarman annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni gaskiya ban san kono aka bayar ba. Cewa suke an bayar 2,000, amma ni daga gaskiya ban sani. Shi mai taba da yawo.
Malam Harun Ibn Sina shine komandan Hizba na jihar Kano. Ya ce Hizba dai aikin tahani da mummuna tare da koyi da kyakkyawa, kuma tuni sun shirya tsaf domin gurfanar da mutanen da ake zargi gaban kuliya domin kuma girba abin da suka shuka.
Mun kama wiwi buhu guda biyu cike, sannan kuma akwai roll roll guda 41. A takaice dai mun kama wiwi wanda aka kiyasta kusan kudin ta ba zai gasa kusan miliyan guda ba. A yanzu da 20,000 din da aka bayar ta cin hancin ta wannan wiwi ce, da ita kanta wiwi din da wanda yake sai da wiwi din, a yanzu magana da nake dusan hannunmu. Wannan shine kaman da muka yi jiya wayewar garin yau. Kuma wannan kame mun yi shi ne a karamar hukumar Dala. Kananan hukumomin mu gaba ɗaya mun ba su dama duk inda barnar ta shigo kawo mana sai mu tura gaba.
A Sheikh Harun Ibn Sina, babban komandan Hizba na Kano. Wannan labari kuma na ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, har ma wasu daga cikin ku suka bayyana ra'ayoyinsu wanda Muhammad Sani Adam zai karanto mana.
To daga ra'ayoyin naku na Facebook zan fara da karanta sakon Abdul Usman Usman, inda ya ce gabadai ƴan Hizba aikin ku yana kyau sosai, shi kuma wannan bawan Allah ya kamata hukumomi su karrama shi. Hafiz Husainu Yusuf Kura ya ce gaskiya ne Hizba masu hani da mummuna da kuma aiki da kyakkyawa, tabbas barasa kayan laifi ce. Faisal Adam Danko a nashi ra'ayin, masha Allah hukumar Hizba aikin ku yana kyau, Allah ya karo mutane nagari a cikin ku. Biliya ɗan Dinshe ya bayyana ra'ayinsa kamar haka, wannan ɗan Hizba muna taya shi murna. Abban Antuho Toro shi ma ya ce gaskiya ka yi matukar burge ni, Allah ya saka da mafificin alkhairi. Aliyu Usman shi ma ya ce Allah ya ƙara mana irinku a matsayin shugabanni a Najeriya. Awwal Mai Shayi Ikara shi ma ya yaba gaskiya kwalliya tana biyan kuɗin sabulu, muna fata hukumar Hizba za ta dubi wannan jami'i. Sai kuma Malam Shafiu Madinatu Kano, wanda da sakonsa ne za mu dakata da karanto ra'ayoyin naku a yau, inda ya ce haka ake so, waɗanda ba su ji sakonninsu ba mun gani duka, kuma mun gode, Allah ya ƙara zumunci.
An gaida Muhammad Sani. Kuma dai za ku iya bayyana ra'ayinku a kan shafinmu na Facebook, wato Dala FM 88.5, ko kuma ku saurare mu kai tsaye ta www.dalafmkano.com, ko kuma streamer radio live on live radio online radio box live from Niger, ko kuma Africa radios. Can kuwa daga unguwar Dorayi, wayar gari aka yi da tsintar wata jaririya sabuwar haihuwa ya shi cikin buhu. Jakada Hassan Mamuda Yawu na da cigaban labarin.
An dai samu jaririn ne kulle cikin buhu da asubahin yau Talata a yankin Dorayi Karama kan Fako a nan birnin Kano, har ma wasu magidanta a yankin da suka kai agaji suka yi mana ƙarin haske akan lamarin.
Sunana Alhaji Kabiru Kwakwaci. Lokacin an dare ga sallah asuba, na buɗe kofar gida sai na ga mata suna salati an yadda jariri, ina fitowa sai na ga yaron a cikin buhu daure masa kansa an zira kafafuwansa suna waje, namiji ne.
Sunana Aliyu Abdullahi. Kamar yadda muka tsaki kamar yafi da abuwa, ko wacce ake ganin ta tsaya tana waya, in Allah ya mu gano don mu ungwanmu ba za mu bar irin wannan tana faruwa insha Allah.
Mai unguwar yankin Malam Aminu Tanimu a yayin ganawarsu da jakada Abba Isa Muhammad ya bayyana yadda suka samu jaririn da ma matakin da za su dauka.
Yau mun waye gari da wani al'amari mai rikitarwa mai ban tsoro, yayin da aka samu yaro an jefar da shi a wani loko da yake dab da kan gada, an ajiye shi a cikin buhu, kuma kafin a sa shi a buhun an sa leda da hijabi an matse wuyansa haka, sannan aka zira shi a cikin hijabin aka ajiye aka sa a cikin buhun baku aka ajiye a wannan
zai kai shekara nawa yaro
wannan yaro magana da nake da kai bayan an tsince shi yau da bayan sallar asuba aka yi kokari aka samu mata na kusa cikin gidaje suka yanke masa cibiya to kaga yanda aka samu da cibiya a jikinsa ba a yanke ba kaga haihuwar wannan daren zamu shi wannan jariri gaskiya mun same shi a cikin yanayin da mu ba ma mu yi tunanin zai kai labari ba wanda kuma a yanzu maganar da muke da kai kaga gashi yana motsi yana numfashi sosai kuma Allah da muna sa rai ma dai yana cikin koshin lafiya yanzu duk abubuwan da suka kamata tun daga lokacin da muka samu shi wannan yaro mun baza idanun mu ta ko ina da kuma duk sauran wa'anda yake suna mu'amala da wannan unguwa wajen gano cewa wace ce ta ajiye ko kuma wace hanyoyi ya kamata mu bi wanda wannan abu ne wanda muke yin sa ta karkashin kasa
Allah ya kyauta yasa kuma masu je fara da jaririn za su daina domin kaucewa fushin Ubangiji Hassan Mahmuda Ya'u Baba Suda
to Hassan Allah ya kyauta ya kiyashe mu da malmalayar wannan zamani amin idan jirgin shirin ya yi ninkaya zuwa jihar Katsina kuwa rundunar yan sandan Katsina ce ta bayyana cewa matsalar garkuwa da mutane dan neman kudin fansa ta zo karshe a jihar kakakin rundunar yan sandan Katsina SP Gambo Isa shine ya bayyana haka yayin zantawarsa da wakilin mu Yusuf Nadaba Ismail a shelkwatar rundunar da ke birnin Katsina SP Isa ya bayyana cewa sulhun da aka yi da masu satar mutane domin neman kudin fansa ya taimaka wajen raguwar ayyukan ta'addanci a jihar kakakin ya kuma bayyana cewa wasu daga cikin tubabban suna taimaka rundunar wajen ba su bayanan sirri domin dakile wancan aiki rundunar ta kuma bayyana cewa ta yi nasarar kama mutane da suka aikata laifuka daban-daban na satar mutane masu tarin yawa da bindigogi da albulusai barkatai masu tarin yawa sakamakon hakan yanzu babu wasu masu yin gudun hijira daga ƙauyuka suna dawowa cikin birni rundunar ta ce ta fahimci raguwar waɗanda ba su tuba ba suna can cikin daji a takure suna sayan magi akan naira 1000 yayin da galan din mai suke sayan shi akan naira 50,000 haka zalika rundunar ta sha alwashin kawo ƙarshen masu ta da ƙayar baya musamman ma dai wajen satar mutane tare da neman kuɗin fansa ƙarƙashin jagorancin kwamishinan yan sanda na Katsina Sunusu Buba kamar yadda kakakin rundunar ke shelantawa duniya
akwai wani ƙauye da ake kira Kadobe a ƙaramar hukumar Jibiya yake da wajen misalin ƙarfe 2:30 na dare aka samu wasu ɓata gari daga cikin ɓarayi waɗanda ba su karɓi tuba ba suka je rigar wani bawan Allah suka kora masa shanu 99 da tumaki sun kai kimanin 250 har da jaki guda ɗaya har yanzu Operation Pop Ada suna nan suka haɗa kai da sauran Fulani waɗanda yake sun karɓi wannan tuba aka bi waɗannan ɓarayi aka fatattake su kuma aka karɓo waɗannan shanu da dabbobi aka dawo da mishi jihar Katsina baki ɗayanta zaman lafiya ya samu alhamdulillah alhamdulillah
kakakin rundunar yan sandan Katsina kenan mai sauraro yanzu kuwa sai fanninmu na rayuwar mu a yau wanda ya kalli matsalolin zafin kishi ga mata musamman ma a zamantakewar su ta yau da kullum tare da jakadiya Zainab Shu'aib Abdullahi
Kishi dai aka ce kumallan mata idan ya taho sai an yi shi to amma sai dai duk da cewa kishi sananne ne abu ne al'adance da addinance amma wasu matan sukan yi kishi ya wuce kima wanda ai ya cewa bai kamata ba musamman ma idan mazajen su za su yi masa kishiya kamar yadda take faruwa inda har ta kan kai wasu ma ana zargin su da hallaka mazajen su kan hakan ne su da ya zanta da wasu matan da ba su da kishiya
gaskiya ni a yanzu idan mijina ya ce zai min kishiya ba karamin tashin hankali za a yi ba domin ni na san wahalar sa kuma haka kurun ba za a dauko mun wata zuwa ta daga mun hankali
ba abu ne mai kyau wanda ake yi kamata yi mata a dinga sa hakuri a zuciya ana yawan ta yin addu'a
to yanzu idan aka ce za a miki kishiya mai zaki
gaskiya za a yi tashin hankali amma ina fata Allah ya sanya ya mun zuciyata
to ko me yake kawo bakin kishin ga ra'ayin wasu matan
jahilci ke kina da ƴaƴa mata kamar guda biyar kin san wa za su aura ke kina son ki kai ƴaƴanki gidan mai kishiya amma ke ba ki san a kawo miki ba yin haka ai mu ma ƴaƴanmu ba za su samu shi
Zafin kishi kam shine gaskiya rashin adalci ne su tare wani lokacin musu ta gida ana zaune da ita amma idan aka ce za a sake yin aure to sai ga abubuwa kala-kala suna canjawa sabanin kafin ita ta wajen mata zo
azantawan mu da wasu maza magidanta sun bayyana mana mabambatan ra'ayoyi da ke kawo bakin kishin
akan al'amarin.
Abinda yake kawo zafin kishi kawai da rashin tarbiya ne, da an samu tarbiya tun daga gida ai ba za zo ai haka.
Kai munafukan mazaje wanda za su faɗi magana can daban na can daban, ko kuma wacce a ce mata kaza an fusanta an buwaye can, kuma in an je ita ma a ce an fusanta, in suka gware kansu sai suka duk ƙarya kake. To kin ga wannan ma yana kawo rashin haɗin kai, ko kuma ya zamanto baka da adalci a cikin tsakankanin su.
Haka zalika mun ji ra'ayin wasu ƴan mata dan jin ko za su iya, ga ra'ayin nasu.
Zan iya auren ni ma, saboda gaskiya ni idan ina son shi yana so na, babu ruwana da matar shi. Ita kishi ai ba wani abu ake tsoro ba, mugun halinta ake tsoro. Ka zauna zuciya ɗaya da yarinya ba komai.
Wa ni gaskiya ba zan iya auren mai mata ba, saboda zafin kishi gaskiya.
Malama Hafsatu Jani Ibrahim Abubakar Ja'im, malamar addinin musulunci a nan Kano, ta ce kishi halitta ce, kowa yana tare da shi, sai dai ya kamata mata su iya kishin nasu.
Abinda ake so mu mata, tunda Allah ne ya faɗa ya kaddara za a yi hakan, to sai mu cire wa kanmu. Idan mata ta yi kishi a wanda shari'a ta halitta, bai kamata a ga laifinta ba, sai dai in ta yi wanda ya keta haddin shari'a, to shine za a ga laifinta, domin mai Allah ne ya halitta da shi. Sai lalle mata su rage kishi, masu cewa za su kashe miji ko su yi kaza, to lalle ki sani fa, mutumin da ya kashe mumini da gangan kan wani abin duniya, to sakamakon ka wuce jahannama.
Haka kuma Dr. Yunusa Kadiri, masanin zamantakewar dan Adam ne da ke kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan Kano, wato FCE, ya bayyana cewa karancin tarbiyya ne ke kawo bakin kishin.
Wannan shasha ne, ko ana so ko ba a so, shi ya tasiri a gidajenmu. Saboda sakaci abu in ya shige kanka ba ruwanka, to duk wannan ya ƙara tasiri. Kuma kamata yi kamar yadda ake cewa ɗana kowa ne, to real ɗana kowa ne. In ba mu dawo da wannan ba, za a ci gaba da samu.
To da fatan za a dinga tausasa zuciya domin kaucewa aikata da na sani. Zainab Shaibu Abdullahi, Baba Suda.
To an gaida Zainabu daga fannin namu na rayuwar mu a yau. Yanzu ko sai takwaransa na daga taskar Hausa, wanda ya fashin baki akan damban gargajiya da ma yadda yake a zamanance, inda Malam Magaji Ahmad Gaya da ke kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi sashin kuma nazarin Hausa ya yi mana ƙarin haske, tare da jakada Nasir Khalid Abubakar.
Dambe wasa ne wadda al'ummar Hausawa kan gudanar da ita a lokacin bukata, a yayin bikin shekara ko kuma bikin al'ada irin suna ko aure da dai sauransu. Dambe a kasar Hausa galibi mahauta ne ke yin sa, sannan shi suka gada tun daga iyaye da kakanni. A hasashe za a iya cewa tun lokacin da Bahaushe ya fara samun kansa a kirkirar sana'o'in gargajiya, mahauci ka gudanar da sana'a ba tare da wani dan nishadi ba da makamantansu ba, fasahar sa sai ta kirkiro sai ya sa dambe.
Ya yake yanzu a zamanance?
A zamanance ba kamar yadda yake a gargajiyance ba, akwai abubuwa sababbi wanda suka karu. Kaga dai akan na gargajiya ana amfani da misali kadi, ana amfani da layu da yan abubuwan na al'ada, ana iya amfani da kirtani a nade hannu. Amma a yanzu fili ake samu wanda hukuma za ta bayar tare da jami'an tsaro da tsari da makamantansu. Ba ma wannan ba, hadda akwai tasirin addini, domin za a samu wasu daga ciki ba sa kallatan wancan abubuwa na gargajiya, iyakaci kawai su yi addu'a su tofa, daga nan kuma a shiga fagen dawaga domin neman sa.
Aliya da sarki tun da sabe na adadan mi, ka kashe dange shi ka kashe mace kanni. Kashe mutum a gabai ta maduna ka gare na ya fa ci banga kabu.
To an gaida Nasiru, mai sauraro ko da ji ko da duba agogo, kunamar agogon taimana halinta. A madadin Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki da ƴan biyar sarakan zazu da ma jami'an da suka sada ni da ku, Malam Buhari Isa da kuma Abdulbasi Abdulmumin, sai kuma Asma'u Sadiq Baby Nice da ita ce shugabar sashin shirye-shirye. Dukkaninmu dai ƙarƙashin jagorancin jagoran tashar Ahmad Garzali Yakubu, Ahmad Salisu Bacirawa da na shirya na gabatar, nake fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Na baku kalau.